طيب إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka ƴan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh dukan yabo da godiya da janjina da kirari su ƙara tabbata ga Allah ta'ala makagin halittar mu mamallakin mu wanda shike gudanar da lamarin mu yau da kullum shi kadai ya cancanta a bauta masa Allah madaukaki ya ba mu iko za mu ci gaba da karatu cikin wannan littafi mai albarka manzumar sullamul wusulu ila ilmi al-usul da babban malami Abu Ahmad al-Sheikh Hafiz Ibn Ahmad al-Hakami Allah madaukaki ya ji kansa da rahama kamar yadda muka saba gabatar da wannan karatu a wannan masallaci mai albarka na tunawa da al-Sheikh Abubakar Mahmud Gumi Allah ya ji kansa da rahama dake kasuwar Kaji a nan cikin garin Azare wannan shine darasin mu na 19 a cikin jerin darussan da muke gabatarwa na 20 darasi na 20 a cikin jerin darussan da muke gabatarwa a cikin wannan littafi mai albarka kun tabbatar na 20 ne wancan karatun nace na 18 kuka ce na 17 kuka ce na 18 ne ko na 19 ne yau yau na 20 ne to darasi na 20 a cikin wannan littafi mai albarka yau wannan Laraba 12 ga watan 7 watan Rajab hijira annabi sallallahu alaihi wasallam 1442 wanda shine 24 ga watan 5 shekara ta 2021 a kirgin miladiya muna roƙon Allah ta'ala ya datar da mu faɗan daidai da kuma aiki da daidai za mu tashi sabon fasali ko ha faslun yajma'u ma'ana hadith jibril al-mashhur في تعليم الدين وأنه ينقسم إلى ثلاث مراتب الإسلام والإيمان والإحسان وبيان أركان كل منها مالن يسي سابن فصلي دذي مانا مغانا زي تتر معلول حديث جبريل المشهور حديث جبريل حديث ننشهر الري في تعليم الدين hadithin da ya karantar da mu addini baki daya wa annahu yanqasimu ila thalathi maratib kuma ya mana bayanin cewa musulunci yana kasuwa zuwa matakai guda uku akwai al-islam akwai al-iman akwai al-ihsan waɗannan duka matakai ne na musulunci mataki na farko musulunci mataki na biyu imani mataki na uku ihsan yace bayanu arkani kullin minha wannan fasalin kuma shi har yanzu shi ne zai mana bayanin rukunan kowanne daga cikin ɗayan akun nan wato wannan fasali shi zai mana bayani akan rukunan musulunci zai mana bayani akan rukunan imani zai mana bayani akan rukunan ihsani wannan fasali malam kamar yadda ya faɗa ya gida shi ne akan shahararren hadisin nan na Jibrilu alaihi salam wanda ya zo da siffar mutum ya zauna a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya masa tambayoyi manzon Allah ya bashi amsa a ƙarshe manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace innahu jibrilu atakum yuallimukum dinakum manzon Allah yace wannan fa da yazo muku a siffar mutum jibrilu ne ya zo ne zai karantar da ku dinakum zai koya muku addinin ku baki da to nan dine ce malamai suka ce to ashe wannan hadisi ba karamin hadisi bane tunda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce yazo ne zai karantar da ku addinin ku ashe gaba ɗayan addini ya dunkula a cikin hadisin Jibril ne an fahimta ko shi yasa manzon Allah ya ce yazo zai koya muku addinin ku ne kenan gaba ɗaya addini ya kunshi wannan hadisin na Jibril ya kunshi addini baki da shi yasa hadisin yake da girma a wajen malamai har suka yi rubuce-rubuce akan hadisin shi kadai Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah yana da littafi Kitabul Imanus Saghir wanda gaba ɗaya littafin yayi shi ne akan wannan hadisin kwaya ɗaya hadisin Jibrilu. Shi yasa kuma saboda girman hadisin yasa sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallama suka yi tarawaito shi ta bangarori daban-daban, malaman hadisi ma suka yi tarawaito shi a cikin littafan su. Hadisin ya fi shahara a hannun Umar ɗan Khattab radiyallahu ta'ala. Hadisin sayyidina Umar Allah ya kara masa yadda, ta hanyar sayyidina Umar ne radiyallahu ta'ala anhu al-Imam Muslim ya fitar da shi, haka al-Imam Abu Dawud, haka al-Imam Tirmidhi, haka Ibn Majah, haka al-Imam Ahmad Ibn Hanbal, duk waɗannan malamai sun fitar da wannan hadisi na Jibrilu a cikin littattafan su ta hanyar sayyidina Umar ɗan Khattab radiyallahu ta'ala anhu. Har yanzu hadisin ya shahara wajen ɗansa Abdullahi ɗan Umar. Abdullahi ɗan Umar wani lokacin yake ruwaito hadisin daga babansa, ya ce babansa ya gaya masa, wani lokacin kuma sai ya ruwaito hadisin a matsayin shi ne ya nakalci hadisin a wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama. Saboda haka lokacin da ya jingina shi wajen babansa sai a ce hadisin babansa kenan. Lokacin da kuma shi ya faɗa a matsayin shi yana nan ne aka yi, ko kuma an gaya masa amma bai faɗi wanda ya gaya masa ba, domin sun sahabbai suna da girman da in sun ji abu a wajen Annabi sallallahu alaihi wa sallama ba ma in suka ji a wajen ƴan uwansu sahabbai su ba mu buƙatar sai sun gaya mana abin wasu suka ji. Saboda sahabban Annabi sallallahu alaihi wa sallama dukkan su mutanen kirki ne. Inda ya maganar sahabi ce bai ji agun Annabi ba amma ya ji agun sahabi dan uwansa, to as-sahabatu kulluhum udul. Mu ba mu buƙatar Abdullahi dan Umar sai ya ce mana agun waye ji. Inda ya tabbata Abdullahi dan Umar din ya faɗa manzon Allah ya ce to sami'na wa ata'na. An gane ko? Domin aqidar mu ta ahlus sunna shine yarda da dukkan sahabban Annabi sallallahu alaihi wa sallama. In har ka fara hararan wani sahabi to da ɗaya da ɗaya sauran ma sai ka harare su. Ka'ida ce. Magabata suna faɗan waɗannan abun da lokacin da abun bai faruwa sosai mutum bai gane abun ba sai yanzu. Tuntuni magabata suna cewa su sahabban Annabi sallallahu alaihi wa sallama wani abu ne guda ɗaya. Wani abu ne wanda in ka fara taɓa ɗaya to shi kenan sai ka shiga cikin sauran ba. Duk wanda ka ji yana taɓa mutuncin wani cikin sahabban manzon Allah guda ɗaya to karka daɗa karka raba zuwa gaba, za ka ji ya ci gaba ya taɓa wani ma, za ka ji wani ya taɓa wani ma. Shekaran jiya nan nake ganin wani bidiyon wasu matasa ne suke muƙabala da wasu ahlus sunna. Abinda suke muƙabala da shi a kai shine kafirta Muawiya radiyallahu ta'ala anhu da Amr ibn al-As radiyallahu ta'ala anhu. Wai ana yin muƙabala ne akan waɗannan wai sun kafirta su, mutanen suke cewa idan shi mai maganar yazo ya kawo hadisin Abdullahi dan Amr dan As sai ya ce, in yace Abdullahi dan Amr sai ya ce Allah yarda da shi, yace dan fa nake nufi banda baban shi Abdullahi dan Amr din radiyallahu anhu, amma Amr ibn al-As din la radiyallahu anhu. A wancan lokacin da yake kawai suna aibata Abdullahi dan, suna aibata Amr ibn al-As ne da Muawiya dan Abi Sufyan radiyallahu ta'ala anhu, iya su kadai suke zaga a wancan lokacin. To amma yadda naga cewa bai wanda Allah madaukake wa magabata na kware da suke cewa sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam wani abu ne guda daya, duk inda ka fara su kan wani to sai ka koma ka soki sauran ma. Ka gani lokacin a zaman nasu su kansu suna radiyallahu anhu wa Abdullahi dan Umar ko Abdullahi dan Amr. To amma kaga abun nasu da ya ci gaba da tafiya, ya ci gaba da tafiya, karshe kaga babu wanda ya tsira cikin sahabban manzon Allah, duk gaba ɗaya sai da suka ce mutanen banza ne. To shi yasa iyaka ka kuskura ka rinka wani mummunan kallo wani daga cikin sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam, ba ruwanka. Allah ne ya ce radiyallahu anhum wa radu anhu, tunda ka ji ya ce ya yarda da su to in sun yi laifin ma ya yafe musu ne. To kai suka yi wani ballantana a jira sai ka yafe, ba kai aka yi laifin ba, aka yi wa Allah subhanahu wa ta'ala ne. An gane ko? To Abdullahi dan Umar wani lokacin ya ruwaito hadisin daga gare shi, wani lokacin ya ruwaito daga wa daga babansa. To ta riwayan Abdullahi dan Umar al-Imam Ahmad ya fitar da hadisin, haka al-Imam Tirmidhi rahimahullahu tabaraka wa ta'ala. Har yanzu hadisin ya shahara, ana ruwaito shi daga Abu Huraira Allah ya kara masa yadda, wanda al-Imam al-Bukhari ya fitar da hadisin ne ta hanyar Abu Huraira. Haka nan al-Imam Muslim ya fitar da shi shi ma ta hanyar Abu Huraira, haka al-Imam Tirmidhi shi ma ya fitar da shi ta hanyar Abu Huraira Allah ya kara masa yadda. haka nan hadithin al-Imam an-Nasa'i ya fitar da shi ta hanyar Abu Dharr al-Ghifari, haka nan al-Imam at-Tirmidhi ya fitar da shi shima ta hanyar Abu Dharr al-Ghifari, haka nan al-Imam Ahmad ya fitar da hadithin ta hanyar Abdullahi dan Abbas. Kai hanyoyi da yawa aka ruwaito wannan hadisi daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama. Yanzu kaga hatta maganar rukunan musulunci da rukunan imani da ihsani da ake ta maganar sa wanda manzon Allah ya faɗe shi, amma dai yadda wasu suke fassara shi su ta kamba mu abin su ta caccanza masa salo ba irin yadda manzon Allah yayi ba, har ma wasu suka gina dariƙun sufaye gaba ɗaya suka ce a martabatul ihsan take. To shi kansa wannan hadisin da yazo da al-ihsan din ta hannun waye shahara? Ta hannun sayyidina Umar dan Khattab radiyallahu ta'ala anhu. In dai kace ba za ka yadda da maganar sayyidina Umar dan Khattab radiyallahu ta'ala anhu ba, hatta wannan rukunan musulunci guda biyar sai ka aje suka nemo naka, rukunan imani guda biyar guda shidan nan sai ka aje suka nemo naka, haka nan rukunin al-ihsan da ya tabbata a cikin hadisin Jibril shi ma sai ka aje ka nemo naka rukunin daban. Shi yasa rushe hadisan waɗannan sahabbai na Annabi sallallahu alaihi wasallama gaba ɗaya rusa addinin musulunci ne baki da. Yan uwana ahlus sunna, mu ji da kyau, mu ƙara ji da kyau, mu ƙara riƙewa da kyau, kar ka kuskura a sa maka wani ƙaiƙayi akan wani daga cikin sahabban Annabi, wallahi zaka halaka billahi al-azim. Duk wanda ya kuskura aka sa masa wani ƙaiƙayi, ba maganan la'anta ba, ba maganan kafirta ba, a ƙaiƙayi, ka rinka jin ƙaiƙayi akan wani sahabi, to wallahi maza koma ga Allah madaukaki ka nemi gafarar Allah. Domin abinda Allah madaukaki ce mutane na ƙware su abinda kullum suke cewa rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil imani wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Haka mutanen kirki Allah yace zike fada, rabbana ighfir lana, ya Allah ka gafarta mana, wa li ikhwanina, da yan uwanmu, alladhina sabaquna bil imani, wadanda suka rigaye mu da imani, wa la taj'al fi qulubina ghillan, ya Allah karka sanya mana wani kyashi, wata hasada, lil ladina amanu, ga wadanda suka imani. Haka Allah madaukaki shi mutanen kirki kullun suke fada, rabbana innaka ra'ufur rahim, suna cewa ya Allah kai ne mai tausayi, kai na mai jin kai. Dan haka duk mutumin kirki wanda ya rigaye shi bin hanyar kirkin nan, idan yazo yana nema masa gafara Allah tabaraka wa ta'ala ne, wannan zai sa kai ma Allah madaukaki zai taimake ka, kai ma na bayan ka sai su nema maka gafara Allah madaukaki, Allah kai ma na gafara baki da. Wannan hadisi kamar yadda muka ce ya shahara a wajen da ruwayansa a wajen sayyidina Umar dan Khattab radiyallahu ta'ala anhu. Akwai abin da malamai suke cewa sababu urudul hadith, kamar yadda ake cewa akwai sababu nuzulul aya, sababin da yasa aya ta sauka. To a cikin musalah na musalahul hadith akwai sababu urudul hadith, sababin da yasa aka ji hadith. Menene sababin da yasa ma shi sahabin ya faɗi hadithin wa waɗanda suka ji a wajensa? Asali wani abu ne ya fito a ƙasar Basra a yankin Iraki, wani mutum da ake ji da shi ma Abdul Juhani ya ƙirƙiro wata tafiya ta kore ƙaddara Allah, ya shahara ana ta yaɗa abin a yankin Basra, aƙidar tana yaɗuwa. Wasu daga cikin tabi'ai guda biyu, Abdurrahman al-Himyari da Yahya ibn Ya'mar, Allah ya ji kansu da rahama, suka ce sai Allah madaukake ne fi mu da tafiya aikin hajji. Sai muka ce ina ma a ce Allah madaukake zai haɗa mu da wani daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, da mun tambaye shi akan wannan abu. Wato wani abin lura anan shi ne, tun a wancan lokacin, tun a lokacin tabi'ai sun gamsu cewa in dai addinin ka kake so ka fahimta, a wajen su za ka je ka nema? A wajen sahabban Annabi alaihi salatu wassalam, saboda su ne suka zauna da manzon Allah, su ne suka koyi addinin a gunsa kai tsaye. Kai ba sai da suka tsotse aka jefa maka kwallo, ko ba haka ba ne? Su kai tsaye mubasharatan su karɓa daga Annabi alaihi salatu wassalam. yanzu kullun burin ka ba abin da kake so yanzu ko mutun ne aka ce wani aka ce wajje wannan ai mafarkin ya ga annabi wallahi kowa sai ya san canna masa kallo na musamman a mafarki ne fa ba gaske ba amma aka ce ai wannan ya ga annabi kullun addu'ar ka Allah ya sa mu ga annabi to waɗanda suka ga annabin su kuma ka ce ba ni kirki bane ka duba tuka da wannan malam Allah ya sauka waɗannan tabi'ai guda biyu sai Allah madaukaki ya hada su da sahabin annabi sallallahu alaihi wasallama Abdullah dan Umar Allah ya kara masa yadda suka ce wasu mutane sun fito a kasar Basra suna cewa al'umuru unuf me ma'anan al'umuru unuf wai al'amura gaba ɗaya lalluɓe suke sabuntuwa suke a gun Allah me ma'anan sabuntuwa ma'ana shi ma Allah madaukaki al'amarin a rufe yake a wajensa bai san abu zai faru ba sai bayan ya faru shine abin da suke nufi Abdullah dan Umar ya ce idan kuka haɗu da su ku gaya musu ba ni ba su ba su ba ni ya ce ku gaya musu inda mutum yana da kuɗi gol da ya kai dutsen Uhudu girma ya ɗauka gaba ɗaya ya ciyar da shi saboda Allah fi sabilillahi ya ce wallahi ba zai samu ladaba har sai ya imani da kaddara sai ya koro wannan hadisi na Jibrilu ya ce na ji babana Umar ɗan Khattab radiyallahu ta'ala anhu yana faɗa بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يعرفه منا احد لا يعرف لا يرى عليه اثر السفر ولا يعرفه منا احد هل زوها كرشم حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم حتى جلس بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم يظن اقام من الله يمسوا ان تنبويين kaga manzon Allah ciki Jibril ya tambaye shi akan imani fi ta al-iman an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa an tu'mina bil qadr khairihi wa sharrihi yace ba za ku zama duk abinda mutum bai na alheri in bai imani da kaddara ba zai amfane shi ba to wannan abin da ya faru haƙiƙar ita ce sababu urudul hadith sababin da yasa aka ji hadisin a wajen Abdullahi dan Umar da yace ya je a wajen babansa Umar dan Khattab Allah madaukake ya kara masa yadda wannan hadisi kamar yadda na gaya muku cewa malamai sun yi tarbuta a kansa Ibn Taymiya na da littafi nace al-imanu as-saghir ko sharhu hadith Jibril fi ta'lim ad-din suna biyu ake gaya wa littafin ko al-imanu as-saghir da yake yana da al-iman yana da wani littafi al-iman to da yayi wannan sai zama na cewa in ba a ware ba ba za a gane wanne ake nufi ba wancan sai a ce al-imanul kabir wannan kuma a ce al-imanus saghir saboda shi wancan na farkon ya fi wannan girma dan haka wancan sai a ce dashi al-imanul kabir wannan kuma a ce dashi al-imanus saghir ko kuma wasu su ce sharhu hadith jibril fi ta'lim ad-din sharhin hadithin jibril da yazo ya karantar da mutane addini to malam yace wannan fasalin ya gina shi ne shi ma akan wannan hadisin kwaya daya da Jibril yazo yake tambayan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama malam yace ilam bi anna ad-din qawlun wa amal fahfadhuhu wa fa'am ma alayhi madhashtamal ilam bi anna ad-din qawlun wa amal fahfadhuhu wa fa'am ma alayhi madhashtamal كفى كما قد قاله الرسول إذ جاءه يسأله جبريل على مراتب ثلاث فصلة جعد على جميعه مشتملة الإسلام والإيمان والإحسان والكل مبني على أركان فقد أتى الإسلام مبنيا على خمس فحقه وارد ما قد نكلا أولها الركن الأساس الأعظم وهو الصراط المستقيم الأقوم ركن الشهادتين فاصبر واعتصم بالعروة الوثقى التي لا تنفصم. وثانيا إقامة الصلاة. وثالثا تعدية الزكاة. والرابع الصيام فاسمع واتبع. والخامس الحج على من يستطيع. فتلك خمس وللإيمان ستة أركان بلا نكران. قال ما يا جماعة سياش جماعة أنا كي إيماني سياش إعلم قال إيش كسرني كجي كفيم شاء من دلنا يا مكا أن بأن الدين قول وعمل. شيء الدين ننجب ننسى قول ن وعمل مغانا ني فداني da kuma aikatawa. Fahfazhu mala yace ka kiyaye wannan ka haddace. Wafham ka fahimci ma alaihi zashtamal ka fahimci abinda wannan magana ta wata kulla abinda wannan magana ta wata kunsa malam yace ka fahimta. Yace addini ya ginu akan qaul wa amal. Addini qaulun wa amal. Addinin nan duk abin da zaka yi a cikin addinin nan baya fita cikin abubuwa nawa abubuwa guda qaulun wa amal. Sannan kuma ba zaka zama mai addini ba dole sai ka hada biyu qaulun wa amal. Idan ka rike qaulun ka bar amal baka shiga addini duka ba har yanzu. In ka rike amal ka bar qaul har yanzu baka rike baka shiga addini ba. Ba zaka zama ka shiga addinin nan ka rike shi ba sai ka rike qaulun wa amal. Sai ka fadi sai ka rike fada da kuma aikatawa. In suka ce alqaul abinda suke rufi da qaulu suna nufin bangarori guda biyu qaulul qalbi wa qaulul lisan. Zuciya tana magana ko ba ta yi? Zuciya tana magana ko ba ta yi? Maganar zuciya da maganar harshe shine qaul. Addinin musulunci ya kunshi magana kala biyu maganar zuciya da kuma maganar da take fita a cikin harshe. Ba za ka zama mai addini ba sai ka rike waɗannan guda biyun duka ka aiki da su. Qaulul qalbi maganar zuciya shine gaskatawa. Zuciyarka ta gaskata wannan addinin musuluncin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya zo da shi. Duk abin da zaka yi idan zuciyarka bata kudurta ba domin kudurta fadan shine kudurtawanta. Wallazi jaa bis-sirqi wa saddaqa bihi ulaika humul muttaquna. Allah ta'ala yace wallazi jaa bis-sirqi wanda yazo da gaskiya wa saddaqa bihi kuma ya gaskata gaskiyar ko kuwa da wanda ya gaskata gaskiyar da wannan mai zuwa da gaskiyar yazo da ita ulaika humul muttaquna. Allah ta'ala ce irin waɗannan sune suke tare dokokin Allah tabaraka sune masu takawa sune waɗanda suka yi imani na gaskiya. Kaga Allah madaukaki sai ambaci gaskatawa domin in baka gaskata a cikin zuciyarka ba koda kai aiki da gabobinka ba zai amfane ka ba gobe alkiyama. Shi yasa saboda girman gaskatawar zuciya Allah madaukaki ya ce وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. هكذا ما كانونا وأن النبي إبراهيم عليه السلام ملكوت السماوات والأرض ما كانونا مثلا أنت ملك مسكين سمينا ملك مسكين كسي ما يسا ما كان مثلا هكا ليكون من الموقنين لأن يذو مسكين ما شكاله كيني يكال غسك تاوى أكان غسك تاوى عندي كدش تاقى أن نباوما إيمان نسينا كالوا an gane ko domin da kafin a nuna wa annabi Ibrahim malakutan samawati wal ardi bai imani bane yayi imani amma Allah madaukake ce zai nuna masa mulkin sammai da irin yadda Allah yake da mulki a sammai da yadda yake mulki a ƙasa wal yakuna minal muqini dan ya zama cikin masu ƙarin yaqini masu ƙarin imani. Ko kaga idan har annabawan Allah tabaraka wa ta'ala ubangiji ta'ala yana so su ƙara imani wannan yake nuna cewa imanin mutum a cikin zuciyarsa yana ƙaruwa kamar yadda kuma yana raguwa. Malam zai mana magana akan ƙaruwar imani da raguwarsa a gaba insha Allah. Allah madaukake ce innamal mu'minuna alladhina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu wajahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillahi ulaika humus sadiquna. Iyaka masu imani su dai waɗanda suka yi imani da Allah suka yi imani da manzon Allah. Thumma lam yartabu sannan ba su kokwanto akan imanin da suke da Allah ba, ba su kokwanto akan imanin da suke da ma'aiki alaihi salatu wassalam ba. Ashe kenan ba za ka zama mai imani ba sai gaskatawarka a cikin zuciya ya zama tabbatacce baya shakka. A imani ba a karban kokwanto. Indai kana kokwanto a cikin wani abu daga cikin abubuwan da suke ginshiki ne a cikin wannan addinin, to fa imanin da kai ba zai maka amfani ba, dole sai ka zama mai kidi. Shi yasa ba a so ka jefa addinin ka cikin kokwanto. Duk abin da baka da kafa a ciki, baka da ido da zaka gane shi, kar ma ka shiga cikin sa. Ka yi imani da Allah, ka gaskata Allah cikin abin da ka gane. Wanda baka gane ba fa, ka jingina wa Allah madaukaki ka ce ni ban gane ba, amma na yadda da Allah, na yadda da duk abin da Allah ya saukar. Abinda yazo daga Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama, wanda ka gane ka yadda da shi a ganan, wanda baka gane ba ka jingina shi zuwa ga ilimi ka ce ni ban sani ba, amma nayi imani da duk abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya gurshi. In kai ka huta, an gane ko? Shi yasa al-Imam Shafi haka yake faɗa, ce amantu billahi wa bima jaa anillahi ala muradillah wa amantu bi rasulillahi wama jaa an rasulillahi ala murad rasulillahi sallallahu alaihi wasallama. Yake cewa ni na yi imani da Allah, da duk abin da yazo a wajen Allah akan yadda Allah yake nufi da shi, ko na gane ko ban gane ba. Yace kuma na yi imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, da duk abin da yazo daga manzon Allah na yi imani da shi akan yadda manzon Allah yake nufi. In na gane shi kenan, in ban gane ba ma ni na yi imani da shi akan yadda manzon Allah yake nufi. An gane ko? Idan kai haka ka kubuta da imaninka, amma lokacin da ka sa kokwanto a cikin zuciyarka, ka riga daukowa abubuwan da sun fi karfin karatunka, sun kafa karfin iliminka, sun fi karfin hankalinka da tunaninka, wanda da Allah da ka koma wajen waɗanda suka fi ka basira, suka fi ka hankali, suka fi ka ilimi, da sun warware maka. Amma sai ka ce kai baka yadda da warwarar waɗancan ba, kai na kaza ka yi, to ka kama hanyar halaka. An fahimta ko? Gashi nan Ma'abdul Juhani da muka yi magana ɗazu, wanda shi aka fara haka hitowa a wajensa, yana cewa shi bai imani da kaddara ba, da ya jingina wannan abin da ya shiga masa duhu zuwa ga sahabban manzon Allah da suke nan, da ya samu wannan matsalar da bai samu ba. Amma matsalar shi ma sai yake ganin ya kai ya ci gashin kansa, ba ruwansa da abin da sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka fahimta a cikin Alkur'ani da hadisi, shi ba fahimtarsa sabuwa zai yi, wannan yasa ya halaka, ya halakar da wasu. An gane ko? To haka ne duk mutumin da yazo da wani abu yau yana ganin cewa na farkon nan duk ba akan daidai suke ba, to wallahi shine akan halaka. Ba zai a ce duk al'umman nan qurun suna tafiya tun daga tafiyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, sahabbai, tabi'ai, tabi'ut tabi'ina, tab'ul atba, har zuwa wannan lokacin da ana tafiya akan abu, sai kuma kai ne yau zaka zo ka gano cewa ashe fa duk tafiyar da ake tai akan bata ake, kai ne yanzu ka zo da gaskiya. Yau shi hankali zai dauki wannan abu. Ta yaya za mu gane cewa duk waɗancan su ba akan daidai suke ba? Yaya za mu gamsu cewa duk abu akan daidai suke ba, kai ne akan daidai? Fassara suka yi tasu, kai fassarar ka kai kadai. Yanzu duk waɗancan masu fassara ba su fassara daidai ba, sai kai ne ka fassara daidai? Hankali zai dauka? To ƴan uwa, ina mana nasiha ne akan galibin abin da ke halakar da mutane shine shiga cikin rigima da tafkarfunka, kutsawa cikin abin da baka gane shi ba, kuma ba za ka je wajen waɗanda suka gane shi maka bayani ba. Shi yasa me yasa Allah madaukakin ya fasalu ahlal zikri in kuntum la ta'lamuna? To shine a qaulul qalbi, maganar zuciya shine gaskatawa, yaqini, yarda, gamsuwa da abin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya dudu shi. Muka ce qaulul qalbi wa qaulul lisan, maganar zuciya sai kuma maganar harshe. Maganar harshe kan da urkuwa mai bai gane, da duk abin da rike ɗin ba maganar harshe ba ne, magana ce ta harshe. Ba ka zama musulmi na gaskiya har sai ka furta abin da kai imani da shi a cikin zuciyarka a kan harshen ka, matuƙar kana da iko. Matuƙar kana da iko. Me yasa aka ce kana da iko? Saboda akwai wanda bai da ikon magana. Yanzu ka ce kurma ba zai zama musulmi ba sai ka ji ya ce ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah sallallahu alaihi wasallama, sannan bai zama musulmi. Yaushe zai musulunta? Ba shi da me? bashi da harshen da zai magana. To shi suka ce lil mustaqi, ga duk wanda yake da ikon fada a baki, to dole sai ya fada abin da ya gaskata shi a cikin zuciyarsa kafin ya zama mai imani. Matukar ya samu iko, kuma matukar yana da iko. Akwai wanda yana da iko amma bai samu iko ba, kamar yaya? Da bakinsa yana da ikon zai iya fada, amma barazanar da aka yi masa akan in ya fada ta hana shi ya fada, amma ya yi imani da abin cikin zuciya, wannan imanin sa karbabbe ne. Amma wanda a ce ya yi imani a zuciya amma shi ba zai fada a baki ce ashhadu an la ilaha illallah ba muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallama, to ba gaskiya bane, imanin sa ba karbabbe bane. Matukar yana da iko kuma ya sami iko, an gane ko? Amma inda ba shi da ikon fada, ko kuma yana da iko amma bai samu iko ba, ba shi dama ba, an bude masa bindiga, an ce mun fahimci cewa so kake kai imani, kana fadan kalman nan za mu bindike ka, sai bai fada ba, bai fada a bakinsa ba yanzu, amma me ya hana shi fada? Bindiga ce ta hana shi fada, amma ya yi imani a zuciya. To wannan ba zai cutar da imaninsa da komai ba, an fahimta ko? Amma dukkan mutumin da yake da iko kuma ya samu dama, to wajibi ne ya zama da cewa ya yi imani, ya faɗa akan harshensa. Shi yasa Allah subhanahu wa ta'ala yake umartan mutane kullum waɗanda suka yi imani da su faɗa, qulu amanna billahi wama unzila ilayna wama unzila ila ibrahima wa isma'ila wa ishaqa wa yaqub wal asbati wama utiya musa wa isa wama utiya nabiyuna min rabbihim la nufarriqu bayna ahadin minhum wa nahnu lahu muslimuna. Kaga qulu ku ce kun yi, an gane ko? Haka kuma annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa yakhruju minan nari man qala la ilaha illa allah khalisan min qalbihi, zai fita a cikin wuta duk wanda ya ce ya fada ya ce la ilaha illallah kuma khalisan min qalbi kuma har zuciya. Kenan qawlul lisani wa qawlul qalbi wafaqa lisanul qalba, harshensa ya dace da abin da ya kudurta a cikin zuciyarsa. Amma ko da ya fada a harshe, idan ya zama na cewa cikin zuciyarsa bai gaskata ba wannan fada da ya harshen, ba zai masa amfani ba. Kamar yadda munafukai suna cewa la ilaha illallah a lokacin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama, amma Allah madaukakin ce ƙarya suke yi, wannan ba zai musu amfani ba. Ittakhadhu aymanahum junnatan fa saddu an sabilillahi innahum sa'a ma kanu ya'maluna. Allah madaukakin ce idza ja'aka almunafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasuluhu wallahu yashhadu innal munafiqina lakadhibuna, ƙarya suke yi. Da su wajen annabi sallallahu alaihi wa sallama suna fada, amma yaquluna bi afwahihim ma laysa fi qulubihim. Ya ayyuhar rasulu la yahzunka alladhina yusari'una fil kufri min alladhina qalu amanna bi afwahihim wa lam tu'min qulubuhum, tana cewa sun imani ne a baki amma wa lam tu'min qulubuhum, zukatansu ba su imani ba. Ashe kenan wanda yake da ikon fada a harshe dole sai ya fada, matukar ya samu ikon fada dole sai ya fada. Shi yasa farkon abin da mutum za a yi masa in ya zo ya ce zai shiga addinin musulunci, yanzu abin da za a umarce shi da shi shine me? La ilaha illallah muhammadur rasulullahi sallallahu alaihi wasallama. Kar ka jira komai, in mutum ya zo ya ce maka zai shiga musulunci kar ka jira sai ka kai wa liman, wallahi wasu zai fita barin gara basa. Annabi sallallahu alaihi wasallama ce la an yahdi Allahu bika rajulan wahidan khairul laka min umrin na'am, Allah madaukaki ya shiryar da wani mutum guda ɗaya ta hanyar ka yafi a baka duk wani tarin dukiya, amma sai gara basar ta zo maka ta ce kai ga wani ya ce zai musulunta mu kai shi wajen liman, kai baka sallah ɗan kenan, lakana masa kalmar shahada kawai in ya so sauran bayanin liman ya yi, ka lakana masa kalmar shahada. Wani ya zo zai musulunta wasu suka ce wai a tafi gidan liman, a kai shi gidan liman, ya hau mashin an ɗauke shi za a je gidan liman, ba je gidan liman ɗan ba aka yi accident ya mutu. Wannan an tambaye ka meye matsayinsa, me za ka ce? Al'amarin sai yana wajen Allah ko? Eh? Allah ya samu dace. Shi yasa suke cewa qaulun, domin suka ce qaulun din nan suna nufin gaskatawar zuciya, ita ma magana ce, magana ce ta zuci. An gane ko? Zaka ji an ce ai ina zancen zuci ne, ai zance ne kina zuci. An gane ko? Da kuma qaulul lisan, magana kuma ta kan harshe. Sai ce wa amal, yana nufin amalul qalbi wal lisan, amalul qalbi wal lisan. Ya zama na cewa akwai aikin da zuciya take yi, ya zama ta yi, sannan aikin gaɓoɓi su ma ya zama an yi su. Me aikin zuciya take yi? Zuciya tana aiki, daga aikin zuciya akwai niyya. An gane ko? Yanzu idan mutum barazana aka yi masa na kisa, yasa ya ce ya faɗi kalmar da za ta fitar da shi daga musulunci, amma saboda barazana ya fitar daga musuluncin ne? Me yasa? Saboda zuciyarsa ba ta yi aikin kafirci ba, zuciyarsa aikin me take yi? Aikin imani. Yanzu harshensa yadda ya furta tilasta shi aka yi. Yasa Ammar ibn Yasirin, Allah ya ƙara masa yadda, kai ahlus sunna ya ji daɗin sa. Duk sahabin annabi hankalinka kwance, ka faɗe shi ka ce radiyallahu anhu, ba abin da kai wannan wallahi. Wani wani ya zaɓa? Duk wanda yake zaɓe Allah ba zai zaɓe shi ba. Wallahi duk wanda yake ɗauki ɗaya yake zaɓe a cikin sahabban annabi, to shi ba Allah ba zai zaɓe shi ba. Domin shi Allah maɗaukaki ya zaɓe su ne gaba ɗaya. Amma Umaru ɗan Yasir, Allah ya ƙara masa yadda, aka tare shi. Aka sai sai ya yi kalmar kafirci kafin a kyale shi, sai ya zagi musulunci, sai ya zagi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama. Amma Umaru ɗan Yasir radiyallahu ta'ala anhu, saboda tsoro da firgita, sai ya faɗa abin da ake so ya faɗa. Ya taho wajen manzon Allah, hankali a tashi, yana ganin ya shiga uku ya lalace. Ya zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama, ce na halaka. Manzon Allah ce me kai haka kake cewa ka halaka? Sai ya ce ayya ma'aikin Allah, kaji abin da ya faru. Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce yanzu me kake ji a cikin zuciyarka na imani? Ya ce ani ji ne ma na karu, ya karu imani ka. Imani da abin da ka zo da shi karuwa ya yi. Manzon Allah ya ce fa in adu fa'ud, gobe ma in suka sake kai ma ka sake, in suka sake tare ka faɗa, ka faɗa gobe. Kaga, saboda me? Saboda abin da ke cikin zuciyarsa bai girgiza ba, harshensa ne aka tilasta masa ya faɗa. Allah maɗaukaki saukar da aya, yana goyon bayan abin da manzon Allah ya faɗa kan abin da Ammar ya yi. Man kafara billahi min ba'di imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman walakin man sharaha bil kufri sadran fa alaihim ghadabun min Allah wa lahum adhabun adhim. Allah ta'ala ya ce man kafara billahi min ba'di imanihi, duk wanda ya kafirce wa Allah maɗaukaki bayan ya yi imani, to wannan shine ya halaka. Illa man ukriha, sai dai wanda aka tilasta shi. Wa qalbuhu mutma'innun bil iman, kuma zuciyarsa tana cike da imani, tana nutse da abin da manzon Allah ya zo da shi, ta yi imani da shi. Walakin man sharaha bil kufri sadran, sai dai wanda ya bude kirjinsa ya yadda da wannan kafircin a cikin zuciyarsa, to shi kan fa alaihim ghadabun min Allah, ya hada da fushin Allah. Walahum adhabun adhim, kuma suna da azaba mai girma. Kaga wannan kalmar da yayi da yake tilasta shi aka yi, amma abin da ke cikin zuciyarsa bai girgiza ba, shi yasa sai imanin sa ma. Manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace in suka sake gobe kai ma ka sake. Shi yasa suka ce to kaga zuciya tana da aikin da take yi. Yanzu da yake zuciyar aikin imani ta yi, harshen ne ya faɗi kafirci a tilas, bai cutar da wannan abin da ke cikin zuciyar ba. To kaga wannan duka amal ne na zuci, aiki ne na zuciya, niyya, ikhlasi, son Allah, kin wanda yake kin Allah, kin wanda yake kin manzon Allah, kin wanda yake kin iyalan gidan manzon Allah, kin wanda yake kin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, duka wannan aiki ne na zuciya. zuciya ce take yi, wanda zuciyarsa ba ta aiki sai kaga an yi wani abin da zai fusa ta Allah amma bai damu ba saboda zuciyar ba ta aiki. Allah ka sanya mana zukatanmu su zama rayuwa kullum da imani. Sai amalul jawarih da kuma aikin gabobi, qaulul qalbi wal lisan wa amalul qalbi wal jawarih, aikin zuciya da kuma aikin gabobi. Aikin gabobi sallah, tawafi, ruku'u, sujada, duka wani abin da yake Allah madaukaki ya yarda da shi kai da gabobinka, shi ake cewa amalul jawarih. Al jawarih sun al'aba, gabobinka. To waɗannan duka abin da ake yin su da zuciya, da abin da ake yi da harshe, da abin da ake yi da gabobi, duk wanda Allah ya umarni a yi cikin Alkur'ani ko ta hanyar sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, duk waɗannan ana tattara su gaba ɗaya cikin musu addini. Shi yasa malam yace eh lam bi anna ad-dina qaulun wa amalun, ba ka ɗaukan wani bangare ka jefar da wani bangare kuma ka ce kai kana kan addini. Wanda yake kan addini to dole zai ɗauki bangarorin gaba ɗaya aiki da su, kuma kowa yana yin aiki da su ne gwargwadon yadda addininsa yake. To addinin ma hawa-hawa ne, shi yasa ake da maratib din, ai daraja-daraja, ai kamar rayuwar duniya ne. Yanda kaga rayuwar duniya komai za ka samu, kowa yana da gwargwadon abin da yake da shi. To haka al'amarin addini yake, kowa da gwargwadon abin da yake da shi. Malam yace kafaka ma qalqalahu rasulu, ya ishika abinda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya faɗa, id ja'ahu jibrilu yas'aluhu, yayin da jibrilu yazo yas'aluhu yana tambayansa. An yi taqdimi ne ta'khiri ko id ja'ahu yas'aluhu jibrilu, ay id ja'ahu jibrilu yas'aluhu, yayin da jibrilu yazo yana tambayan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama, yana tambayansa ala maratib salasin, akan martabobi, akan matakai guda ukun nan, fassala, wanda manzon Allah ya masa dalla dalla, ja'at ala jami'ihi mushtamila, waɗannan darajoji ko martabobi ko matakai na addini sun zo ala jami'ihi akan dukkan su gaba ɗaya, mushtamila, suna kunshe a cikin wannan hadisi. Lislami wato al-islami ne, amma saboda malam ya cin ya kace al-islami baitin naka zai kare, sai ya cire alif din, yace lislami wal imani wal ihsani. Shi mai magana a cikin baiti na waƙar Laramji, ana halatta masa abubuwa da yawa wanda in ba waƙa kake ba za a halatta maka ba, amma in waƙa kake sai a halatta maka, saboda a baka dama wazanin ka ya tafi daidai, tsari na waƙar ya tafi a daidai. To yace lislami wal imani wal ihsani, ay al islam wal imani wal ihsan, su ne waɗannan matakan na addini. Al islam da al iman da al ihsan, in aka ce maka marat ma hiya maratibud din, sai ka ce falafatu wa ma hiya, ka ce al islamu wal imanu wal ihsan. In jarabawa ake kaci, in kuma jira kake sai an gaya maka abin da za a tambaye ka a wajen jarabawar, to sai ka jira. Ka so wani jarabawa za a fasa, amma sai an gaya masa me za a tambaye shi tukun, ka ta wajen jarabawa haka, wai jarabawa ba za a yi maka, amma ka ce lakcin wai gaya maka da Allah, malam me za ka tambaye mu a jarabawa, da me da me da me. Allah ya sauka. Al-islam da al-iman da al-ihsan kalmomi ne guda uku, kowace kalma tana wakiltan ƴar uwan ƴan uwanta in tazo ita kadai, amma idan suka taru to kowa ma'anarsa daban. Kalmomi ne uku: al-islam musulunci, al-iman imani, al-ihsan ihsani, ko ka ce kyautatawa in kalmar Hausa kake so ka faɗe ta. To in an faɗe su yanzu kamar yanda malam ya faɗe su anan, ba dukkan guda uku ga sunan ba, to anan kowanne yana cin gashin kansa wajen ma'ana ne. Amma idan aka ce al-islam kadai aka shiru, to da al-iman da al-ihsan duk sun shiga ciki, in aka ce al-iman kadai aka shiru to da al-islam da al-ihsan duk sun hade a ciki in aka ce al-ihsan kadai aka shiru to da al-islam da al-iman duk za su zo su hadu a ciki gaba daya Allah ya sa kun gane wannan magana amma in aka kawo su musulunci imani ihsani to kowanne yana da ma'ana mai cin gashin kanta waɗannan kuma su ake cewa maratibuddin dukkan su in ka san hada su ne me su ne addini dukkan su gaba daya in an hada su ana ce da su me addini me al-islam idan aka fada al-islam aka ce al-iman aka ce al-ihsan kamar yadda malai ya kawo anan to al-islam ma'anarsa al-a'malu zahira ayyukan da suke bayyane abinda mutum yake a bayyane shi ne musulunci in mun ga mutum yana sallah me yake yi in mun ga yana azumi me yake yi to waɗannan ayyuka ne na me na bayyane to abinda ke cikin zuciya na imani waye san shi Allah subhanahu wa ta'ala saboda al-islam shine ayyukan bayyane shi yasa dan uwanka musulmi zaka yi masa shaida ne kace wani musulmi ne amma ba zaka masa shaida kace ai wani mu'mini bane baya halatta kaga wani dan uwanka musulmi kace wani mu'mini ne saboda in kace mu'mini kana masa hukunci ne da cikin zuciyarsa cewa ka san abin da ke cikin zuciyarsa imani ne ka sani ne ka sani ba amma sai kace masa al-islam shi yasa Allah madaukakin ce qalatul a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna kaga aka kore musu imani amma aka tabbatar musu da al-islam saboda suna mataki na farko ne tukuna ba su shiga mataki na biyu ba shi yasa wani daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama Sa'ad ibn Abi Waqqas radiyallahu ta'ala anhu ya gaya wa wani daga cikin sahabbai yace ai mu'mini ne sai manzon Allah yace awa muslim ko dai kace musulmi saboda dan uwanka musulmi kai masa shaidar da musulunci ne domin shine abin da yake zahiri duk wanda yazo cikin mutane yace ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallama zamu ce masa me musulmi ne shi amma shin ya kai matakin imani mu'mini ne wannan Allah da ya sani an gane ko Allah shi ya san abin da ke cikin zuciyarsa mu abin da aka umarce mu shine mai umarni abubuwa abin da hukunci da abin da ya bayyana mana abin da ya bayyana mana shine musulmi ne shi musulmi ne to da haka idan aka ce al-islam aka ce al-iman to ana nufin al-islam al-umuru zahira al-amal az-zahira yake nufi abubuwan da suke bayyane al-iman kuma ana nufin shi al-umur al-batina abinda ke cikin zuciya to me yasa tunda mun ce idan aka faɗi musulunci shi kadai ba a faɗi imani a wurin ba ba a faɗi ihsani a wurin ba muka ce su ma waɗannan guda biyun sun me sun shiga ciki ai to idan ka ce yanzu mutum musulmi ka ce ai wani musulmi ne da imanin da ihsanin ai mun ce sun shiga ciki ko ban faɗa ba amma lafazin al-islam yana nuna al-umuru zahira ne abubuwan da suke bayyane yanzu kai masa hukunci da abin da yake bayyane cikin in daidai yake da abin da ya bayyana to shi da Allah ba ruwanka kai imanin sai mu ce ya shiga ciki in ya kai matsayin ihsani ma sai mu ce ya shiga in ko ba imanin ba ihsanin kai dai hukuncin bayyana kamar sa kace masa musulmi Allah ya sa kun gane wannan abu wasu abubuwa ne haka da dan suna dan shiga lungu amma an kai nazari a hankali zaka gane su irin waɗannan kalmomin suna nan da yawa a larabci waɗannan zaka ga kalmomi ne daban-daban in an faɗe su guda biyu a tare to wannan ma'anarsa daban wannan ma'anarsa daban amma in ɗayan ne kawai ya zo to sai wakilci ɗayan ma kama al-faqir wal miskin al-faqiru in na bada 20,000 na ce wannan 10,000 ka ba fakirai wannan 10,000 ka ba miskinai yanzu ka ga na faɗi fakirai na faɗi me miskinai, to dole wannan guda goman fakire zaka nemo ka basu, wannan goman miskine zaka nemo ka basu. Yanzu su waye fakire, su waye miskine, kaga aiki ya same ka. Tunda ni na baka aiki, na ce ka ba waɗannan fakirai 10,000, miskine ka raba musu 10,000, ba dama ka ɗauki kuɗin gaba ɗaya ka haɗa ka ba wani nau'i ɗaya. Tunda na ce waɗannan gaba fakirai, waɗannan gaba miskinai. Amma in na ɗauki 20,000 a dunkule, na ce wane ka ba wa fakirai wannan 10,000, wannan 20,000 ɗin. Sai fakirai suka zo suka yi layi suna karba, sai wani miskini ma sai zo sai shigo layi. Za ka bashi ko ba za ka bashi ba? Eh, za bashi ba fa fakiri ba ne, shi miskini ne. Eh, now ban ji ba. A'a, ai cewa nayi ni, ka san suna cewa wai alwaqfu ala niyyatil mustawqif, wai waqafi ko sadaka ana bayar da ita ne akan yadda mai ita ce a bayar. Yanzu in na dauki naira miliyan ɗaya, in na dauki naira miliyan ɗaya na ce ka ba mu rayu, Allah ka kai ni wannan matsayi. In ka dauki miliyan ɗaya, ya zan so haka yi, zan so wata ran mun tashi a karatun nan ba ma mu rayu ba, in ce kowa ba shi 100,000 in ya fita haka. Zan so haka yi, in ba da karatu in ba da kudi, ba wanda ya ga wannan dadi yayi. To misali in ka dauki naira miliyan ɗaya, in ka dauki miliyan ɗaya ka ce a ba mu rayu, kai bani baya halattar dauka an ba wanda ba mu raya ba. Tunda na ware waɗannan nace ka bayar. Yanzu da nace ka ba waɗannan, ka ba wa fakirai, ban kira sunan miskinai ba. Sai miskini ya zo ya ce shi ma a bashi, za ka bashi ko ba za ka bashi ba? Ba za ka bashi ba? Zan bashi ni kuwa. To shi ne abin da nake so ku fahimta, point ɗin da nake so ku fahimta kenan. Kalmomi ne guda biyu. Idan aka kira sunan guda biyu, aka ce fakiri, aka ce miskini, to yanzu fakirai daban, miskinai daban. Amma in aka ce fakirai kadai aka yi shiru, to hadda miskinan. In aka ce miskinai kadai ba a kira sunan fakirai ba, to hadda fakirai. Kun gane kuwa? To haka in nace musulunci nace imani, in aka ce musulmai to hadda mu'minai sun shiga ciki, hadda muhsinai sun shiga ciki. Amma aka ce musulmai da mu'minai, to yanzu musulmai daban, mu'minai daban. Shine misalin da nemo. Shine malai yake cewa الإسلام والإيمان والإحسان والكل مبني على أركانه. ما لن يتي دكان سوى أنهم غداؤكو درجو جنن مسلنشي متاكن نمسلنشي غداؤكو كو ونين دا ركني. إن أكتش ركني توشيني أبن دا إمباب وشباب أبن كمروان انتبر تندي ينزوى أنهم كفا فنسوني ركنانسا إمباب سوزي زونا إمبي زونا بسونانسا تبر. Yanzu in ka cire waɗannan yayi dai sunansa tebur ba, sunansa tebur ba. To duk abin da aka ce rukuni sai da shi abin ya zauna, in babu shi ba yi sama. To shi malai ya ce kowanne daga cikin waɗannan ka sani yana da rukunai wanda sai da su kafin ya tabbata, in babu su ba zai tabbata ba. Sai ya ce faqad atal islamu mabniyan ala khamsin, musulunci ya zo ya ginu ala khamsin akan abu guda biyar. Fa haqiq, ka tabbatar. Wadri, ka san. Ma kad nuqila, abinda aka ciro, ma'ana abinda aka ruwaito. Ka tsaya ka fahimci abinda aka ruwaito maka daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Nuqila bi ma'ana ruwiya, ka fahimci abinda aka ruwaito daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama akan rukunan musulunci. Awwaluha, na farko daga cikin ar-rukunul asasul azamu, rukuni al-asasu, wanda shine ginshiki al-azamu mafi girma. Wa huwa siratul mustaqimu, shine tabarki miƙaƙƙe al-aqwamu mafi miƙuwa. Rukunin shahadataini, shine rukunin kalmar shahadan nan mai ɓangarori guda biyu. Kaga ita ma kalmar shahada da haka take, ashhadu an la ilaha illallah da ashhadu anna muhammadur rasulullah, su ma haka ne. Yanzu idan mutum ya ce la ilaha illallah a wannan al'ummar ne, a cikin wannan al'ummar tamu yanzu. La ilaha illallah bai ce me ba Muhammadur Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam a cikin wannan al'ummar ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, kuma ya san abin da manzon Allah ya zo da shi, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ne, kuma shi yake nufi yace la ilaha illallah amma bai kammala ba. La Allah kasiri ne a cikin uwansa kagare, sai suka ga musulunta zai yi, ya ce la ilaha illallah kafin ya ce Muhammadur Rasulullah, wani kawai sai zai sare masa kansa. La ilaha illallah sa ta cika ko bata cika ba, kalmar shahada sa ta cika ko bata cika ba, bangarori ne guda biyu, in ka faɗa ɗaya ya wakilci ɗaya, in ka ce la ilaha illallah kai shiru to Muhammadur Rasulullah ya shiga, in ka ce Muhammadur Rasulullah kai shiru la ilaha illallah ta shiga ciki, amma in ka ce la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah yanzu kowanne ma'anarta daban. An fahimta ko? Rukunin shahadataini, rukunin kalman nan guda biyu, fasbut ka tabbatarwa a tashin kai riko bil urwatil wusqa, kai riko da amintacciyar igiyan nan allati la tanfasimu, wanda bata tsinkewa. Kaman yuslimu jahu ilallahi muslimun faqad istamsaka bil urwatil wusqa lan tasama laha, wanda bata tsinkewa. Rukuni na farko kenan ko kalmar shahada, wa thaniyan nabiyu iqamatu salati da sallah, wa thalithan nauku ta'diyatu zakati ba'da zakka, wa rabi'u nahudu asiyamu azumi, fasma kaji wattabi kuma kabi, ba wai jin kadai ba, in kaji kabi. Wal khamisu nabiyar al hajj, shine aikin haji, ala man yastati, ga wanda ya sami iko, wanda ba sami iko ba duk Allah ya ba su iko. Wadannan rukunan musulunci kenan guda biyar, imalan yace fatilga khamsatu, su kenan guda biyar. Waɗannan guda biyar ɗin in Allah maɗaukaki ya kai mu karatun gaba za mu yi sharhin su, saboda lokaci ba zai ba mu dama mu yi sharhin su ba. Abinda muka faɗa didi Allah ya ba mu lada, abinda muka yi kuskure Allah maɗaukaki ya fi mana. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Martaba ce ya alal iman, domin kamar yadda muka ce idan imani aka hada shi da Islam, ana nufin Islam abubuwan da suka bayyana a fili, imani kuma abin da yake boye wanda babu wanda ya san hakikanin sa saiwa sai Allah subhanahu wataala. Shi kuma ihsan sama da wannan ne, domin shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya fassara shi a cikin rukuni ce anta abudallahi ka annaka tara. Shi mai wanda ya kai martabar ihsan, imaninsa ya fi wanda ya kai martabar iman. Mai martabar iman asali ya ɗara wanda ya kai martabar Islam, amma wanda ya kai martabar al-ihsan, shi ikhlasinsa, ƙudurtawarsa da gaskatawarsa ta fita al-iman. Dukkansu kowanne ya yi imani, amma imanin mun faɗa mataki-mataki ne, da haka saboda zunzurutun imaninsa ya kai inda ya kai, shi yasa manzon Allah ya ce anta abudallahi ka annaka tara. An gane ko? Kamar shi kowane lokaci kamar yana ganin Allah subhanahu wataala ne. Akwai bambanci tsakanin soja, misali kasa wanda aka fi tsoro kenan ko a jami'an tsaro, soja, sojan da ya sa ka tsallan kwado sai ya tafi ya ce kai rabin kilomita ka tsallan kwado, da kuma sojan da yake tsaye a kanka ya ce kai rabin kilomita, wanne kake ga zai fume da hankali? Wanda yake tsaye a kansa mana. La Allah wancan tunda baya nan koda zai ne zai iya huta, amma wannan kaga tunda sojan yana tsaye a kansa zai ga cewa ko mutuwa ne ko ya tsallan kwado. To kaga mai da hankalin wanda ake tsaye a kansa ya sha bamban da wanda ba tsaye a kansa. To shi wanda ya kai martabar ihsan saboda zunzurutun yadda ya gaskata Allah maɗaukaki da neman kusaci zuwa gare shi kamar yana ganin Allah ne. Amin. Wannan yake cewa malam tambaya ta ita ce shin mala'iku suna jin lafuza da muke fartawa a sirrance, ma'ana kamar in ka yi addu'a za su ce walaka misluhu walaka misluhu, wato za su ce Allah ya baka irin abin da ka roka. To in ka yi a sirrance za su ji ko kuwa sai da ka yi a bayyane? Hakika ya tabbata hadithin Annabi sallallahu alaihi wa sallama annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama yace babu wani mutum da zai wa dan uwansa addu'a bi zahril ghaib, in kai addu'a wa dan uwanka to kai ma malaika zai ce walaka mithluhu, Allah ya baka irin wannan abin da ka roka masa. To kaga mummuna ka roka masa kenan fa akwai hadari, kaga kai bulal Allah ba za ka karbi taka ba zai karbi ta malaika, ka roka masa mummunan abu Allah ya kiyaye. To abinda nake nufi dai shine anan tana cewa ko yana cewa idan mala'ikan shin yana jin abin da aka faɗa a sirrance ne ko sai an faɗa a bayyane ne? Abinda dai Allah madaukake ce ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid, wa inna alaykum lahafidhina kiraman katibina. To ko da ba su kai tsaye su da kansu suke ji ba, Allah yana jiyar da su, domin su ma ba su da ikon komai sai abinda Allah madaukake ya musu. Abinda Allah ya ba su dama su suke iya yi, kawai abinda Al-Qur'ani da hadisi suka tabbatar da cewa akwai mala'iku suna jin abinda mutum yake faɗa, ko ya faɗa a bayyane ko ya faɗa a sirrance, ma'ana ba a cikin zuciya ba, a sirrance daban a cikin zuciya daban. In an ce a sirrance shine me? Baki yana motsi amma ba a jin sauti, ba a jin abinda ake faɗa, shine sirrance. Amma a cikin zuciya mala'iku ba su abinda ke cikin zuciya ba, amma abinda ka faɗa a sirrance in dai baki yayi motsi to suna ji, ko da ba su zuke ji kai tsaye ba to Allah madaukake yana jiyar da su. Assalamu alaikum, da fatan mallam yana cikin koshin lafiya. Mallam dan Allah ina son ajawa mazajen da suke kuntatawa matayensu, Allah ya mai da kai lafiya. To muna jan hankali duka bangarori guda biyu, maza da suke kuntatawa mata su ji tsoron Allah. Annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya ja hankali ba kadan ba akan mu'amalar mata. Istausu bin nisa'i khairan, istausu bin nisa'i khairan fa innahunna awanun lakum akhadtumuhunna bi amanatillah wa sahlaltum furujahunna bi kalimatillah. Haka manzo Allah yake faɗa, yace ina muku wasici ko ku yi wasici wa juna da kyautata zamantakewa da mata, da innahunna awanun lakum, basu taimako ne gare ku ko ba su taimakawa? Suna taimakawa. Da ciwon haukarka ya taso lokacin kana shekara 22 ko da uku, ita ta cire maka ciwon hauka ka koma cikin hayyacinka, ka san me kake yi ka samu nutsuwa, baka ganin gabanka, sai da Allah madaukake arzuta ka da ita. Wa min ayati an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilayha, tana taimakon ka ba karamin taimako ba, ba mai rufa maka asiri kuma irinta. Dan haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ta wasiya, kar ku kuntatawa mata. Haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, kar ku kuntata, ku kyautata musu, ku yi musu zaman kyakkyawa da kyau. Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama har wasiya yake da riko da mata, yace ku dauke su kaman kayan karau. Menene kayan karo? Kawo mutumin da ya dauko kwalabe, ta Allah yanzu aka dora maka kwalabe aka, ana so ka kai su tasha, ko da irin tafiya za ka yi don su isa lafiya. Rifqan bil qawarir, haka manzo Allah ya ce, rifqan bil qawarir. Al qarura shine glass, kwalba. Manzo Allah ya ce ku tausasa waɗannan kwalaban, haka annabi ya ce sallallahu alaihi wasallama, yadda zaka dauki kayan kwalabe ka tafi da su ka kai su lafiya, to haka zaka dauki dauka ka tafi da ita lafiya, a hankali a hankali, ku bi su a hankali. Haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake nunawa, kuma yace khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli, yace mafi alherin ku shine wanda ya fi alheri a wajen iyalansa. Haka yace wa ana khairukum li ahli, ni kuma ni ne mafi alherin ku a wajen matana. Kisa ba taɓa ruwaitowa manzon Allah ya zagi matarsa ba, zagi manzon Allah bai taɓa yi ba, balle me balle duka bai taɓa yi ba, shi dai baya barin wata ta zalunci wata, ba yadda. Allah madaukaki ya arzuta shi da mata da yawa, amma baya barin wata ta jutu wata. in yaga wata ta cuto ta zai cuto biyata. Lokacin da ya yi daki na Aisha radiyallahu anha, Zainab bintu Jahsh ko Safiya, an ruwaito mata daban-daban, wasu suka ce kisosin daban-daban ne, ta kawo masa abinci, yana wani daki sai ta kawo masa abinci, kishi, kishin wa na Aisha, sai kishin ta motsa, sai ta bige kabakin, ta bige shi, sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce qas'atun bi qas'atin da'amun bi da'am, in kin fasa akwashi to ki biya akwashi, in kin zubar da abinci ki biya abinci, ba duka ba zagi, amma biya abin da kika asarar mata. To haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake mu'amalantar matansa, ba a taba samun wani mutum da yake da iya mu'amala da zamantakewa da mata irin Annabi sallallahu alaihi wasallam, kuma kar kai tsammanin ja ba sa masa laifi ne ko ba sa bata masa rai, suna bata masa rai, suna bata masa rai alaihi salatu wassalam, har ya yi fushi, har ya tafi masallaci zai tare, har ya yi wata guda a masallaci ko baka kwanta ko kun manta, wata guda yana masallaci, a hakan ma da ya kwana 29 ya dawo suka ce kai da kace wata za ka yi, yace a shaharu hakaza wa hakaza wa hakaza, yace ai wata kwana 29 dama yake yi, ma'ana yana yin 29, amma duk wannan bai sa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zama mai hantaran mata ba, mai zagin su, mai kuntata musu ba, manzo Allah baya kuntata wa matansa, yana zama da su, yayi wasa da dariya da su. To da haka kaga ahlus sunna ba a san shi da kuntata wa mata ba, domin ahlus sunna shi yana koyi da manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam cikin komai, cikin sallarsa, cikin azuminsa, cikin zumuntarsa, cikin zamansa da iyalansa, matansa, ƴaƴansa, duka kai manzon Allah ne abin koyinka. Kun ga dai annabi sallallahu alaihi wasallam har tsere-tsere yake yi da Aisha, Allah ya kara mata yadda, tsere-tsere ta gudu ta riga manzon Allah isa, manzon Allah ya bata sai da aka dade wani lokaci ta fara kiba, sai ya ce a saki, manzon Allah sai tsere mata ya ce hadhihi bitilk, na rama amma tsakani da Allah mutanenmu mu Hausawa wannan abu har yanzu mun kasa shiga, yau kasa shigan mu, ya kamata fa a ce har Turawa a gunmu za su koyi soyayya da mata, matar ka dai ba wai matar titi ba, matar ka dai ta aure, ya kamata har Turawa a wajenmu za su koya, wai na I love you, wani waye duk an wuce shi, manzo Allah har tarhimi yake a sunan na Aisha inda ya kira sunan ta wani lokaci ya ce ya Aish, bai karasa ba, wani kaga wani style ne na faɗin sunan ma tukuna, yabnata abi quhafa, sunan da dai ya ga cewa tana so, haka annabi sallallahu alaihi wasallam yake. To kaga duk wannan manzon Allah shine abin koyin ma ciki, bai kamata a ce ana samun ahlus sunna da wani bakin hali irin yadda ake a lokacin jahiliya ba, kaza jahiliya cewa ake saboda tsabar kuntatawa wai mace huta uku take yi, huta uku eh, daga fitatta a cikin uwarta, sai fitatta daga gidan mahaifinta zuwa gidan miji, sai fitatta daga gidan miji zuwa kabari, eh da mubalaga da ƙarya ko wani da naji da yaga wani abun ba zai yi ya faɗe shi haka ba, wani dan wurin ƴan wa'azin kasuwan nan sai ya ƙara, sai ya ce mace fitatta guda biyar ne, nace eh za su zama goma ma hankali, daga fitatta a gidan a cikin mahaifiyarta zuwa duniya, sai fitatta daga gidan mahaifinta zuwa gidan miji, sai fitatta daga gidan miji zuwa makabarta, sai fitatta daga gida zuwa asibiti in ba ta da lafiya, eh sai fitatta daga gidanta in an yi gobara, wannan a garjira ba da kaga, nace zai karo a hankali, hankali zai karo su, to kaga wannan ba karantar addinin musulunci bane. Allah madaukaki dai ya hana mace ta fita da tabarruji. Wa qarna fi buyutikunna baya nuna cewa shikenan mace da daskare a gida. Mahaifiyarta ba ta da lafiya ba za ta je ta dubo ta ba. Kanwarta ta rasu ba za ta je ta'ziya ba. Wane ne ya rasu ba za ta je ba. Waye ba shi da lafiya ba za ta dubo shi ba. Wannan ba haka Annabi sallallahu alaihi wasallama ya karantar da mu ba. Shi yasa Allah madaukaki zai ce wala tabarrajna. Kishir alqarnan shine at-tabarruj, tabarrujul jahiliyya. A duka fita barakati. Amma mata Annabi sallallahu alaihi wasallama suna zuwa sada zumunci, suna zuwa gaida mara lafiya, suna zuwa kaza, suna zuwa kaza. Allah ya samu dace. To su ma dai bangaren su ji tsoron Allah. An ce adaki jaki adaki taiki. Wani lokacin su suke jawo wakuncin a gudda ta musu. Dan kuma matan so ake kuyi koyi da irin yadda rayuwar gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam take. Yanzu muke magana da na Aisha. Irin yadda suke rayuwa da Annabi sallallahu alaihi wasallama. Manzon Allah har doki doki yana mata. To me doki doki ba shine ka dauki ta baya ba? To manzo Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da mutanen Habashi suka zo suna wasa, Nana Aisha ta zo ta tsale bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Yace kina so ki gani ne? Tace eh, yace to ba ki hauki gani. A wata riwayan ita ce tace ya ma'aikin Allah ina so in gani. Sai wasu malaman suka hada riwayoyin. Da tace ushe mata yayi cewa ta yi ina so in gani, sai manzo Allah ya ce kina so ki gani, sai da ce eh, sai ya ce kike zo ki hau. Ta zo ta hau ta fadar Annabi sallallahu alaihi wasallama tana leken masu wasa suna yi. Manzo Allah ya tare ta kar a gano mata mata, kar a gano masa mata. An gane ko yana tare ta kar a gano, amma kuma tana yana so ta gabe ta ga wasan da take yi. Manzo Allah ya ce ya ishe ki, tana cewa bai isa ba. Ya isa, tana cewa a'a ya isa. Nana Aisha daga baya ta ce ni wallahi ba wani Habashan nan da ya dame ni, wani mutanen Habasha, wani kallon Habasha, duk ba shi ne a gabana ba. Ni so nake a gane matsayina kawai a gun Annabi alayhi salatu wassalam. Duk wanda yazo ya ga cewa ga ta nan ta tsale bayan manzon Allah ko ji labari, ai ka san zai ga cewa tana da matsayi a wajen Annabi alayhi salatu wassalam. To amma ita din yayi take zama da Annabi alayhi salatu wassalam? Me yasa Nana Aisha ta yi fintinkau a kan matan manzon Allah? Alhali a cikin matan Annabi akwai wanda suka fita kyau, akwai wanda suka fita iya abinci, akwai wanda suka fita kaza, akwai wanda suka fita kaza. Amma ta fintin kau. Hadithin Sahih al-Bukhari, Nana Aisha ta ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wata rana sai ya ce min, ya ce Aisha ina fa ganewa fushinki da yardarki, duk ina ganewa, kin dauka ba na ganewa, ina ganewa. Ka duba tsabar yadda take dannewa. In ma Annabi ya bata mata rai a matsayin zamantakewar miji da mata, to manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yadda take ita za dauka ma ba za a gane ta yi fushin ba, za ta yi fushin ma ba za ta nuna ba. Amma manzon Allah ce ina gano ki. Tace ta yaya? Yace ina gane idan kina fushi zaki ce wa rabbi ibrahim, in zaki rantsuwa sai kice na rantse da ubangijin Annabi Ibrahim. Yace in ku ba fushi kike ba sai kice wa rabbi muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Na gano ki. Na da Aisha sai ta yi dariya tace wallahi ko ba abin da zan iya kauracewa, sai dai sunan kawai, sunan ne kawai zan iya kauracewa. In tana fushi mai hukunci cewa rabbi muhammad, sai ta ce wa rabbi ibrahim. To kaga idan har a wani lokacin ba wai daidai bane ko da ita macen ita take yi, kai ka gunta mata ba daidai bane. Domin abinda musulunci ya karantar da mu idfa bil lati hiya ahsan, in an maka laifi ma kai ka yafi, in aka baka hakuri ka hakura. Wani in aka yi masa laifi sai ai wata ana ba shi hakuri, amma ba zai hakura ba, ba zai hakuri ba. Habaja, haba bawan Allah. Kai baka laifi wa Allah ne? Yanzu inda Allah ba ya yafe mana mu da abin namu zai tafi haka? In Allah ba ya yafe mana za mu zama rahamarsa ne? Kullun laifi kake wa Allah, ba yadda za a rana da wudo ta faɗi baka yi wa Allah laifi ba. Da ya halicce ka, kai fa san balele haka kawo maka ita. ba hannun ka mata girma ba wallahi zaka ce ka halicce ta amma kai Allah da ya halicce ka ma kullun sai ka saba abu amma yana yabe maka to da haka su ma matan akwai bukatun su iya kokarin su wajen su ga cewa sun samu yardan mazajen su kuma wani lokacin ba kuntatawa bane wasu matan Allah madaukaki ya jarrabe su ne ba su iya ma bin mijin yana za su tambaye shi abu ba ke da zaki lalle muka yanki miji fa kaman yaro ne zaki masa sai ke dauke kaman yaro dan shekara 2 in yana kuka a bashi minti ina rarrashe shi ko to haka zaki mijinki Allah in kika su gano mijinki ba yanda kika ga yaro ne zaki lallame shi ki masa wayo in ana so ko to haka zaki lallame shi ki masa wayo mijin duk shekarun sa ko ya fuka sa shekaru bai san ma lokacin da zai abun ba yace ah ni wallahi na rasa ma yadda akai dai kaza din nan amma ba magana mai dadi hantara in zaki nemi abu da hantara da hancidi da gautsi da dole ina zai yiwu mutum yana ganin ba ce kika haife shi ba shi yake ci da ke shi yake sha da ke kuma ki ce zaki masa dole ina zai yiwu to kowane bangare abin nan ma akwai bukatan gyara Allah madaukake ya taimake mu ina neman addu'arka da sauran yan uwa saboda wani abu da ya taso min Allah ya sa mai amfani ne gare ni da musulmai muna roƙon Allah subhanahu wataala ya sa wannan abin ya zama alkhairi gare ka malam ina hukuncin mai gidan da yake da mata biyu kuma ya raba musu kwana amma da rana yana saduwa da wacce ba kwananta ba mana bai raba wuni ba shin malam ya halatta asali a musulunci idan mutum yana da mata guda biyu ko uku ko hudu abinda shari'a ta wajabta masa shine ya raba musu kwana gwargwadon yadda ya zama maslaha idan kwana biyu yake yi to kowace bata kwana biyu matukar zai yiwu gare shi idan wata tace ita kwana ɗaya ne wata ce ita gaskiya ba za ta yi har kwana biyu ta ga har kwana in kwana ta hudu ne dan aka yi bibbi kwana nawa kenan kwana takwas sai ce kai ba zai yi a ce kwana takwas ba ka bau daki na ba ni zan iya ba ni kwana ɗaya ya isa to sai a yi ɗaya sai a lura da me matsalarta sai a ce to shikenan kwana ɗaya to menene abin da ake dauka a matsayin kwana dare shine ginshikin kwana amma wuni yana bin wannan kwanan ne ga wanda hidimominsa ba da daddare ba ne ga wanda neman abincinsa ba da daddare ba ginshikin rabon kwana dare wuni bi yake yi me yasa malamai suke cewa ga wanda neman abincinsa yake da rana saboda akwai wanda su neman abincinsa da daddare ne wani mai gadi ne dan haka kaga shi ginshikin rabo a wajensa yaushe ne wuni ne dare bi yake yi to da haka idan waɗanda asalin mutanen da suke harkoki da rana wanda dama su ne suka fi yawa to daren da aka kwana da mata wannan wunin ne yake bi nata ne a rabo in kwana biyu ne to da wuni biyu in kwana ɗaya ne da wuni ɗaya wannan shine asali to shine sai wai shi mijin bai raba wuni ba wuni dai a rabe yake ba wani magana a ce ba raba shi ba rabe yake da kansa in dai ka raba dare to wurin ma ya rabu automatically ya rabu in har zai je a wunin wata ya kusanci wata to wannan sai dai da yaddar su akwai malaman da suke ganin cewa ba laifi ba ne dan kana raban kwana daban saduwa daban akwai wannan ra'ayin a cikin ra'ayin malamai cewa shi rabon kwana ba wai yana maganar saduwa bane a'a ka je ne ka kwana a ɗakinta ko ka kwana a gidanta shine ake maganar kwana amma saduwa kuma daban tunda ai zaka iya zuwa ka kwana ko baka sadu da ita ba kaga ba za a tuhume ka me yasa baka sadu da ita ba dan haka kenan kwana daban saduwa daban dan haka suke ganin cewa ko ba wanda kake kwananta bane wai zaka iya saduwa da ita amma wannan kaga ai rigima ne rigima ba za ta kare ba duk mutumin da yake irin wannan to bai nemi iyalansa zauna lafiya ba ya zama da cewa in zaka yi haka kwana din yana rabe da wunin sa, amma su matan in su suka yarda cewa zaka iya zuwa ka kusanci wata a wunin wata suka ga babu matsala, to ba laifi a gun komai in dai sun yarda da sharadi, ya zama sun yarda ka ɗaya da sai daya da ɗaya bata yarda ba, dan rigima ba za ta karewa. Allah ya sa mu dace. وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.